sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 13 ga watan Afrilu, wanda yayi daidai da 12 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafada su, ga Ibrahim da kanan labarai.
To Hanifa, ana ci gaba da farautar mutumin nan da yayi harbe-harbe cikin wani jirgin kasa na birnin New York a daidai lokacin da jama'a ke harma zuwa wuraren aiki jiya Talata. Ta yi kwanan nan Amurka ta yi shelar ƙarin tallafin kayan tsaro na wajen dala miliyan 750 ga ƙasar Ukraine. Sannan masu mu'amala da kamfanin fayafayen fim na Netflix a Rasha sun shigar da ƙara ta haɗin gwiwa ta ƙalubalantar babban kamfanin fayafayen saboda ficewa da ya yi daga Rasha.
To kanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa dan majalisa mai wakiltar mazabar Bali da Gasol a majalisar tarayyar Najeriya daga jihar Taraba ya buƙaci da a kaiwa yankin ɗaukin gaggawa saboda yadda 'yan bindiga ke cin karansu ba babbaka.
Ana nan ana shiga, ana ta kashe mutane, ana ta garkuwa da mutane, ana neman fansa.
A Najeriya har ila yau, 'yan siyasa na ci gaba da bayyana matsayinsu na shiga takarar neman makamai daban-daban a babban zaben kasar da ke tafe a shekara ta 2023. A jamhuriyar Niger kuma wasu 'yan bindiga sun kai hari a wata tashar tsaro da ke iyakar kasar da Burkina Faso, inda suka kashe wasu jami'ai. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau, wanda wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan an wuni lafiya ga labaran. Ana ci gaba da farautar mutumin nan da yayi harbe-harbe cikin wani jirgin kasa na birnin New York a daidai lokacin da jama'a ke harmar zuwa wuraren aiki jiya Talata, wanda ya jikata mutane kusan 20. 'Yan sanda sun ce suna son yin magana da wani ɗan shekaru 62 mai suna Frank James, wanda ke da adresoshi a jihar Wisconsin da kuma Philadelphia a jihar Pennsylvania. Sun yi imanin cewa ya yi hayar wata motar ɗaukar kaya ne daga wani wuri mai tazarar kilomita 8 daga tashar jirgin ƙasa ɗin da ake kan bincike game da harbe-harben. Shugaban sashen bincike na 'yan sandan birnin New York, James Essek, ya gaya ma manema labarai da daren jiya Talata cewa an samu makullin motar a tashar jirgin ƙasa ɗin da ke Brooklyn, inda aka yi harbe-harben. Essek ya ce James ya yi hayar motar ce a Philadelphia. An yi tayin ladar dala 50,000 ga duk wanda ya bayar da ingantattun bayanai game da shi. Harin, wanda aka kai a tashar da ke wajejen layin 36th Street a unguwar Sunset Park mai mutane iri-iri ma'aikata a unguwar Brooklyn, ya yi sanadin jin raunuka ga mutane 23, waɗanda 10 daga cikinsu sanadiyar harbin ne kai tsaye. 'Yan sanda sun ce 5 daga cikinsu na cikin mawuyacin hali. Ta yi kwanan nan Amurka ta yi shelar ƙarin tallafin kayan tsaro na wajen dala miliyan 750 ga ƙasar Ukraine, yayin da shugaban Ukraine ɗin Volodymyr Zelensky ke ta roƙon ƙarin tallafi don yaƙar sojojin Rasha. Wani babban hadimi a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ya gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa a yayin da har yanzu ake kan tattaunawa kan tallafin da za a bayar a ƙarshe, ta yi tallafin ya haɗa da bindigogin atalare ciki har da samfurin howitzers. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin tsaron Amurka ya ce sojojin Ukraine sun anshi abin da ya kira ɗumbin jirage marasa matuƙa samfurin Switchblade masu ɗaukar albarusan tarwatsa tankokin yaƙi, waɗanda aka musu alkawari daga cikin jerin tallafin kayan tsaro na dala miliyan 300 gabanin wannan. Ana kyautata zaton sauran jirage marasa matuƙan za su isa Ukraine cikin sati mai zuwa, da kuma ƙarin makamai masu linzami na ruguza tankokin yaƙi.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu Najeriya. Dan majalisa mai wakiltar Bali da Gasol a majalisar tarayyar Najeriya ya buƙaci majalisar da ta bada umarnin gaggawa na aika jami'an tsaro a Bali da Gasol da ke jihar Taraba, inda 'yan ta'adda suka kashe mutane da dama tare da raba wasu dubbai da muhallansu a wasu hare-hare da suka kai a baya. Wakilinmu Lado Salisu Garba daga Jalingo na da cigaban rahoton.
Jim kadan bayan kammala mika kudiri gaban majalisar Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak ya koyi wa shashin Hausa na muryar Amurka ƙarin bayani kan cewar
madadin al'umma da nake wakilta a mazabar Baligaso bisa ga yadda aken hawa musu yanzu ana nan ana shiga ana ta kakkashe mutane ana ta garkuwa da mutane ana neman famsa sannan ana rushe musu gidajen su wasu bangaren din ana lalata da iyalan su so wannan abun ya titira duk da cewa a baya mun samu jami'an tsaro sun kai dauki a wasu abun kuma yanzu ya sake barkewa a yankuna wuraren su Baba Juli wuraren su Garwa Malam Baba Sheka Tukaral Badija Wuro Jan Senderde wannan shi ya bani dama da in shigo da wannan bukata a majalisa saboda a kawo dauki na gaggawa
Comrade Musa Askira shi kuwa cewa yayi a nasa nazari da lissafi ba ma haka memba mai wakiltar Bali da Gasol ya kamata yayi ba kamata yayi memba ya nemi ganin shugaban kasa akan wannan matsalar ba gaban majalisa ya kamata ya mika wannan kuduri ba
dan majalisa idan suka zauna yau za a ce sai bayan sati biyu ko kuwa sai bayan wata daya yaya wayannan al'umma za a yi da su shi wannan kungiyar da take tallafa wa mutane wato nema ya za ta yi da wannan jama'a
duk yana cikin neman wannan kuduri ne ya ce nema ma ana bukatar su shigo cikin wannan hali na gaggawa
kawai Darid zai nemi kokarin ya ga shugaban kasa kawai a turo jami'an tsaro a wannan yanki
to ko ta yaya ma masana suke ganin wannan al'amari duba da cewar al'amarin matsalar rashin tsaron ya jima yana cinwa al'umman arewacin Najeriya towa kwariya Dr. Madi Abba malami ne a Jami'ar Modibo Adama dake nan Yola shi kuwa cewa yi
zamu samu zaman lafiya amma muna zanne mutanen nan suna cikin daji dajin su ya zama kamar gidajin su suna yi duk abin da suka ga dama da generator da gidaje da matan su da duk abin da kake tunani kake da shi a gidanka suna da shi cikin dajin nan ina zaka sani za su bar wannan aike dole ne gwamnati ta far musu kamar da nake ta yi amfani da karfi a kashe duk wanda aka samu a daji ne
wannan matsalar rashin tsaron da ya dade yana cinwa al'umman jihar Taraba towa kwariya Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Ibrahim da cigaban labaran duniya
Hada hadarin cinikayyar China da Russia ta karu da kashi 12 cikin 100 a watan Maris daga yadda take a bara inda ta fara raguwa daga watan Fabrairu amma duk da haka tafi sauran hada hadarin saye da sayarwa da China ke yi da sauran kasashe yayin da China ke aiwatar da takunkuman da kasashen yamma suka kakaba ma Russia sanadiyar mamayar Ukraine da ta yi yawan siyo kaya daga Russia da kuma siyar da kaya ma Russia ya karu da kashi 12.76 cikin 100 a watan Maris zuwa dala biliyan 11.67 bisa ga alƙaluman hukumar custom ta kasar China a yau dinnan Laraba wanda yayi ta raguwa daga karuwar da yayi na kashi 25.7 cikin 100 a watan Fabrairu lokacin da Russia ta kaddamar da mamayar Ukraine duk da haka dai karuwar hada-hadar a watan Maris ta yi sauri fiye ma da karin 7.75 cikin 100 na hada-hadar kasar China da sauran kasashen duniya wanda ya kai dala biliyan 504.79 a wancan watan Rahotanni na nuna cewa manzon Amurka na musamman a kuryar Afirka zai ajiye aiki yayin da yankin ke ci gaba da durmuya cikin dambarwar siyasa da matsalolin jin kai. David Satterfield zai yi murabus watanni uku kawai bayan nada shi a cewar wasu tsoffin ma'aikata da ma wasu na yanzu da ba a bayyana sunayensu ba waɗanda suka yi magana da mujallar Foreign Policy. Satterfield ya maye gurbin daddan jami'in diplomasiyar Amurka Jeffrey Feltman wanda ya yi aiki a matsayin manzon musamman a kuryar Afirka din na tsawon kasar shekara guda. Mujallar ta ce mataimakin manzon musamman Peyton Knopf zai maye gurbinsa na wucin gadi. Mujallar ta ce mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ki tabbatar da labarin shirin ajiye aiki na Satterfield da kuma dalilansa na barin aikin.
A gaida Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga zan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. 'Yan siyasa da ke rike da mukamai a Najeriya na ci gaba da bayyana matsayarsu ta shiga neman mukami a zaben shekarar 2023 da ke tafe. Wani abu da ke daukar hankalin jama'a shine yadda masu rike da madafin iko a fagen siyasar kasar ke kara azama wajen ganin an ci gaba da damawa da su a gwamnatin da za a kafa a badin. Daga Mina, babban birnin jihar Neja, ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
A nan jihar Neja dai akwai alamu za a yi karan batta a tsakanin gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello da kuma dan majalisar dattawan Najeriya daga yankin arewacin jihar Neja, wato Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, domin kuwa a yanzu haka kowane daga cikinsu ya nuna bukatar shi na cewa lallai wannan kujera yake bukata a zaben na baɗi. Ga abinda Sanata Sadi Abdullahi ke cewa a wata zantawa da manema labarai.
Insha Allah, bisa bukatar al'umman da nake wakilci, ina cikin takara
kuma
jam'iyyar mu ta APC.
Raɗin gwamnan jihar Neja zai fito takara wurin da kake, menene tunaninka akai? Kana da wani magana ko fargaba akai?
Ni ba zan ce komai akan wannan ba, saboda ba wanda ya tuntube ni akan haka. In lokaci yayi, ni da abin da na sani shine na shirya, ina jiran a ce mun muje mu sai form, kuma Allah da zai sai form.
Shi ma dai gwamna Abubakar Sani Bello ya shedawa magoya bayansa cewa yana bukatar zama sanatan bayan ya kammala aikin gwamna a jihar Niger. Alhaji Aminu Yusuf shine ma sakataren kwamitin yakin neman zaben gwamna Abubakar Sani Bello a matsayin sanatan.
Wannan tabbas haka take, kamar yadda ka ji na gaya maka a tafiyan ma, ni ne sakataren tafiyan takarar shi sanata na Bona.
To yanzu ya za ku yi da shi sanata Aliyu Sabi Abdullahi wanda ke kai yanzu? Bayanai sun nuna shi ma zai zarce. Akwai wani sulhu da za ku yi tsakaninku, koko dai kawai za a kara ne da wanda aka kada shi kenan?
A'a, ba haka ake ba. Kamar ka san yadda ka san APC tana yin consensus a matsayin zabanta, to an riga an nada kwamiti wanda yake za a same shi.
Kene dai magoya baya suka fara bayyana ra'ayinsu akan wannan al'amari.
Sunana Abubakar Baban Fadila. Dalilin da yasa muke nema da girma gwamnan jihar Niger da tsaya ta takarar sanata a zabe mai zuwa na 2023 shine akwai ayyuka na alkhairi da ya kawo muna a nan yankin mu na Zonsi lokacin da yake akan gona.
Sunana Abdulmuni Attari Gaw. Wato daga cikin dalilan da nake son shi distinguished senator Dr. Aliyu Sabi Abdullahi ya ƙara komawa karo na uku shine saboda kyakkyawan wakilci da yake muna a majalisa. Ba taɓa samun wakili da yake wakilce mu a Niger ta arewa ba irin distinguished senator Dr. Aliyu Sabi Abdullahi ba.
A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A jamhuriyar Niger kuwa, 'yan bindiga sun kai hari a tashar binciken 'yan sanda ta ƙauyen Petakoli da ke gundumar Tera ta jihar Tillaberi, iyaka da Burkina Faso, a yammacin jiya Talata, inda suka hallaka ma'aikata tare da kona wasu motoci kafin su arce da manyan makamai. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto da Suleiman Mumuni Barma ya aiko mana daga birnin Yamai.
Kwada yake kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani ba a game da abubuwan da suka wakana a yayin wannan hari. Majiyoyi sun tabbatar da rasuwar 'yan sanda hudu, wasu hudu sun yi batan dabo, sannan 16 sun ji rauni, da dama daga cikinsu na cikin mawuyacin hali. Haka kuma 'yan bindigar sun yi awon gaba da motoci uku masu dauke da manyan bindigogin yaki. Nadar muryoyin mazauna wannan yanki ya faskara saboda fargabar abin da ka iya biyo baya. To amma a nan Yamai, wani dan rajin kare haƙƙin jama'a na kungiyar Sovole Nishir Salisu Amadu ya bayyana takaicinsa game da faruwar wannan al'amari. A wannan lokaci na tausayawa juna,
ɗan ta'adda su gane da wani abu guda, a zo a hallaka mutane a tsaye a yana sa rika noke, bai ya kawo cigaba a gare su, bai kawo cigaba a ƙasa. Wato in ba ɓatan basira ba da ɓatan kai wanda za ka zo ka hallaka ɗan uwanka haka nan. Kuma bare wannan wata mai alhurma wadda ya zamanto duk kowa yake neman gafara, ga hallaka a duniya, ga hallaka a lahira.
Dama dai tun a washegarin ɗaukar matakin sassauta dokar hana zirga-zirgar babura a da'irar Tillaberi a makon jiya, sakataren kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro Ibrahim Musa ya ja hankula akan abubuwan da ka iya biyo bayan wannan yunkuri a bisa la'akari da manufofin 'yan ta'adda.
Ba ruwansu da wannan wata azumi ne, ba ruwansu da wannan wata lada ne. Mutum bai ma komi ba, bai san hawa, bai san sauka ba, kawai ka zo ka hidda mishi rayuwa. ana samun cigaba cikin wannan yakin da aka yi dangane da 'yan ta'adda. Amma ya kamata kowane lokaci a mai da niyya a sa ido sosai ga duk wani kai da kawo na wasu mutane wani bayar da su ba, ko da za su yunkurawa ya zama da mu ma mutanen namu suna shirye, martani kawai za su maidawa.
A tsakiyar watan Maris din da ya gabata ma wasu fasinjoji kusan 20 na motar kamfanin STM da suka fito daga Wagadugu zuwa birnin Yamai sun hadu da ajalinsu a wani wurin da ke gabda tashar bincike ta Petel Kole bayan da suka fada tarkon 'yan bindiga, lamarin da ya ritsa da wasu 'yan sanda biyu, sannan suka cinna wa motar wuta hadu da wata trailer da kwan kaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nasiru, gare ka.
Domin farewa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba bukatar tallafawa ne a azumin watan Ramadan, musamman ma ga talakawa a Arewa don tsadar rayuwa. Sheikh Abdullahi Balalau ya shaida wa shugaban Muhammadu Buhari wannan sako daidai lokacin da shugaban ya zo buɗe masallacin GBS na Umar bin Khattab a Abuja.
Abinda na muka gaya wa shugaban Muhammadu Buhari, 'yan Najeriya suna ƙaunarsa, 'yan Najeriya suka zaɓe shi, 'yan Najeriya suna mishi addu'a, suna mishi fatan ya gama lafiya. Watan azumi lokaci ne mawuyaci da masu sana'a suke shan wahala, sauran al'umma suna shan wahala, kuma farashin abubuwa na tashi. To gwamnati daga cewa wa'annan farashin abubuwa bai ci gaba da tashin gauran zabi ba, a bude kofofi na taskar rumbun abinci da abin da duk za a iya yi a to da shi, kuma a sauke farashi ta yadda al'umma za su yi wa gwamnatin addu'a cewa dalilin Ramadan an samu sauki. Duk wanda ya sauki ya sauƙaƙa al'umma, Allah zai sauƙaƙa mishi. Yadda muka ce, shugaba ya yi ƙoƙari wurin tsaro, amma ya ƙara, muna ƙara addu'a Allah ya ƙara ƙarfafa shi a ƙara ɗaukan mataki akan tsaro a wannan ƙasa. Sannan za a shiga Ramadan, al'umma suna cikin wani hali, farashin abubuwa na yawan tashi, ana samun wahalan kuɗaɗe wurin farashi. Gwamnati ta buɗe asusun rumbunta ta yadda za a samu abinci cikin sauƙi, ta yadda za ta yi addu'a, za a ci gaba da addu'a ga ainihin wato wannan shugabanci. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara sa albarka kuma ya jagora. Watan Ramadan wata ne da ake so a taimaka wa bayin Allah. Akwai marayu, akwai gwagware, akwai masu rauni waɗanda suke buƙatar tallafi da taimako. Muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba masu hannu da shuni da masu ƙarfi da mutanen gwamnati daman fitowa a taimaka wa marayun nan a lokacin da ake cikin wannan wata na Ramadan, domin a samu sauƙin rayuwa, a samu sauƙin al'amura. Allah ya sa albarka.
Da alamu dai shugaban ya ji wannan kira, duk da dai ba jawabi ya yi ba a lokacin buɗe masallacin.
Sunana Muhammad Awal Isa Jere, Deputy Imam ne na masallacin Izala da nan take nan Jere Central Mosque. Gaskiya shugaba ya isar da huduba gamsasshiya, Allah ya saka mishi da alkhairi, kuma sakon da ya isar a wurin da ya dace. Abinda muke so ga mai girma shugaban kasa shine ya dubi wannan sako da shugaba ya gabatar game da kwamitin marayu da kuma abinda ya shafi da abinci a sassautawa al'umma, musamman gashi nan a yankin arewacin Najeriya, musamman wannan lokaci na cikin azumin Ramadana. Wannan yana daga cikin abin da shugaba ya jawo hankali kuma ya isar da sako a wurin da ya dace a isar da sako. Kuma muna mu shugaba fatan alkhairi da shi da wannan tafiya da ake nashi, Allah ya saka da alkhairi.
A arewacin Najeriya kake Malam Awal, ya yanayin rayuwar marayu da miskinai da sauran talakawa?
A zahiri wannan mutane na cikin wani yanayi na bukatuwa. Akwai yawan marayu, akwai kuma yawan talakawar suna nan da dama waɗanda mabukata mu ce. To gaskiya mutane suna da bukatan a sassauta musu halin rayuwa, kamar yadda shugaba ya isar da wannan sako da shugaban ƙasa shi ma ya dubi wannan yanayi a taimaka a sassauta wa al'umma halin da suke ciki. Allah ya sassauta mana.
Malawul, ina so ka yi kawai mahirarci kan wahala da ake sha a arewa da bukatar mutane su tallafa wa jama'a, wanda duk yake da dan makwabta ne waye, kowa yi kokari ga yana taimakawa wani dai da ya fi shi dan samu.
Eh, to idan akan wannan ne, gaskiya za mu ce kowa ya fito gwargwadon abin da zai iya taimakawa wata ce ko in ce wata ne na alfarma, wata ne mai albarka, mai tattare da dukkan abin da ake iya faɗa na samun lada. So mutane su fitar da dukiyarsu gurgudun abin da mutum yake da shi ya ciyar, saboda falalan da wannan wata ke da shi. Kun gani, idan ka dubi yanayin da hadisin da manzon Allah yake nuna cewa mutum ya ji tsoron Allah ko da tsagin dabino, to da zaka ciyar da mutum guda ma a ce ka ciyar da shi azumin da yayi ya samu cin nasara akan wannan ba karamin falala bane. Wannan shine yana daga cikin abin da muna kira ga mutane mawadata su ba da dukiyansu, su ciyar da dukiyansu akan abin da ya dace, musamman a cikin wannan yanayi da muke ciki a yankin arewa. Muna da bukatuwa na tallafawa. Allah ya taimaka mana gabaki ɗaya, kuma Allah ya sassauta mana.
Akwai an duba kamar ana cewa ana yin noma, ana tura tallafi iri-iri, amma in ka ji wasu wajaje sai ga wasu abinci ma yana gagara.
To ai idan ka dubi musamman mutumin da yake mu'amala da jama'a yau da gobe, zaka gani akwai mabukata da dama. Ba za ka yi sallah masallaci ba a salloli guda biyar din da nake jagoranta al'umma, ba yadda za ka yi kai ka kare baka samu waɗanda suke zuwa suna neman bukatuwa, mabukata suke nema. To ga gani dole ne aiki ne a kan wurin shugabanni da mawadata da Allah ya azurta su da dukiya, da kuma waɗanda suke da hali gwargwado na ciyarwa a tallafa fi sabilillahi ga wanda Allah zai iya taimaka mashi. In mutum yayi wannan, Allah zai faɗaɗa mashi a cikin halin hanyoyinsa na yau da gobe, na hanyar kasuwanci ne ko na hanyar neman arziki ne da yake yi, duk za ka gani mutum ya samu cin nasara a ciki.
Shin wannan akwai abin da ya shafi yin ƙasa gwiwa da wasu ke wajen fidda zakka da sauran tallafawa, ko kuma mutanen ne suka yi yawa?
Akwai dukkan kadubi ɗayan biyu ne, wasu ba su fitar da abin da ya dace su fitar. Akwai mu da mawadata sosai a ƙasar, to sai dai abin da ƙasa a gwiwan ne mutane ba su fitar da abin da ya dace su fitar na dukiyansu, su ba da haƙoƙin Allah. Domin idan Allah ya baiwa mutum dukiya a cikin al'umma, ba wai dukiyar tashi bane ba, Allah ya miƙa mashi ne, ba ya fi su ne ba, Allah ya zaɓe shi ne don ya jarabce shi. Jarabta Allah ya jarabce shi a wannan, ya ga zai iya cin jarabawa, da samu da rashi duk jarabawa ce. Haka nan shi ma talakan nan Allah yana jarabtan shi ne ko zai iya cin jarabawa, shi ma mawadacin Allah ya jarabce shi ne ya ba shi dukiyar ko ya samu zai iya cin jarabawa. Shi yasa muke kira ga mawadata a daidai irin wannan yanayi su yi kokari su fitar da dukiyarsu don su ciyar da waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce a ba su wannan dukiya.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya.
Shi ma ɗaya daga cikin limamin babban masallacin Abuja Dr. Muhammad Kabir Adam ya ƙarfafa batun tallafawa al'umma da ke cikin kunci don rage musu takaici.
Ana so mutum ya yawaita sadaka da ciyar da abinci a cikin watan Ramadana. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi abin buɗe baki, to Allah madaukakin sarki zai bashi ladan azumi cikakke bayan nasa azumin da yayi, kuma shi wancan da ya azumin ba za a rage nasa ladan ba. Wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificiyar sadaka da mutum zai shi ne sadaka da yayi a cikin watan Ramadana. Maluma suka ce kasancewar Ramadana ana ninka komai a cikinsa, to sadakar ma idan mutum yayi ta abinci ko ta abin da mutum zai sai abinci, haka za a ninka masa lada. Don haka musamman a halin yau da yawa suna fama da abin da za su ci, kaga kenan wanda yake da hali sai kokari ya taimaka wa marasa shi. Don Qur'ani Allah madaukakin sarki yace liyunfiq zu sa'atin min sa'atay, mai dukiya ya ciyar da mutane ta hanyar kyautata musu cikin ƙarfin dukiyar tasa, ma'ana mai ƙarfi yayi da yawa. Wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, wanda yake kuma shi ilimin na arzikin nasa dan kadan ne, to gurgudan abin da zai iya shi ma yayi. Dan haka ana so a ciyar da mutane abinci a cikin watan azumi, a nuna wa al'umma cewa ai watan Ramadana watan alheri ne, watan albarka ne, wata ne na wadata, wato a nemi yunwar ma a rasa saboda taimako da mutane za su yi.
a gaishe ku shehunan malamai da kuma fatar Allah ya bamu albarkacin wannan azumi na watan Ramadan wajen dawowar salama a yankin Arewa da ma daukacin tarayyar Najeriya. Masu sauraro, sai makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasura Dumail Hika da na shirya kuma da gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku
daga. An gaida Nasiru. Ga kaɗan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Isa Lawal Girgin, magajin garin Girgin dake jihar Yobe, inda ya ce, Assalamu alaikum BOA Hausa. Allah ya sa gana wanda tsohon shugaban ƙasa Obasanjo ya yi da sarkin musulmi kan matsalar tsaro da ya addabi Najeriya haka ta cimma ruwa, domin matsalar tsaro ya fara kaiwa gudunmin tsira, wato Abuja kenan. Allah ya kyauta. Sai kuma sako na gaba, kuma wato sako haɗin gwiwa ne daga Maniro Muhammad Manisko da Babba Haruna Bajoga tare da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi, su kuma cewa suka yi muna Allah wadai da kisan wasu mutane uku a Kaduna bisa kuskuren cewa ɗan bindiga ne, kuma a ƙarshe aka gane cewa ba ɗan bindiga ba ne. A ƙarshe muke fatan Allah ya ci kansu, ya baiwa iyalansu haƙuri, juriya da dangana bisa wannan abin takaicin. Sai saƙonmu na ƙarshe da muka samu daga Alhaji Mai Gari Adamu Sarkin Yamman Bularin Gombe, shi kuma cewa ya yi, Assalamu alaikum BOA Hausa. Muna muku fatan alheri a bisa yadda kuke wayarwa al'umma kansu a lamuran yau da kullum, da fatan Allah ya ƙara muku juriya da sani. To madalla, mun kuma gode da saƙonnin naku, ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari faɗakarwa kan watan Ramadana, albarkacin watan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ni ne naku Ma'az Muhammad al-Mukhtar Abbas, Imami Ratibi a anguwan Fadama Accra, Madir na babban makaranta madrasatu Asaruddin a anguwan Fadama Accra. Zan yi zance game da darasi da ake samu a cikin wannan wata mai alfarma game da azumtar kwanaki na wannan wata masu girma. Yana daga cikin abin da ake samu na darasi farko, yana gadon muna da ainihin tsoron Allah, kamar yadda Allah mai sarki yake umurtar mu a cikin Alkur'ani, yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. A takaice, Allah ya faranta mana yin azumi saboda ya zama ya gadon muna da ainihin tsoron Allah, wanda yake duk wanda ya samu tsoron Allah natijan shi ne ya samu dacewa nan ga duniya, ne kuma samu dacewa gobe kiyama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Hanifa, ana ci gaba da farautar mutumin nan da yayi harbe-harbe cikin wani jirgin ƙasa na birnin New York a daidai lokacin da jama'a ke harmar zuwa wuraren aiki jiya Talata. Ta yiwu kwanan nan Amurka ta yi shelar ƙarin tallafin kayan tsaro na wajen dala miliyan 750 ga ƙasar Ukraine. Sannan masu mu'amala da kamfanin fayafayen fim na Netflix a Rasha sun shigar da ƙara ta haɗin gwiwa ta ƙalubalantar babban kamfanin fayafayen saboda ficewa da ya yi daga Rasha.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyanmu Mr. Cornelius, ni Hanifa Kabir Isa ke muku fatan alheri.